الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana safiyar ranar Laraba ce wadda ta dace da 18 ga watan Ramadan, injira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1429 daidai da 17 ga watan September shekara ta 2008. Wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatuttuka da wa'azozi da nake matan aure a wannan masallaci namu na Juma'a a Jami'ul Salafi da ke Maciya sabon garin Zariya a jihar Kaduna a nan Najeriya. Idan ba a manta ba, mun ɗauko ainihin wasu bayanai ne waɗanda suka shafi muƙaddima game da karatuttuka da wa'azozi waɗanda muke fatan insha Allahu ta'ala za mu fara dangane da abin da ya shafi tauhidi da kuma aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ya tarbiyyanci ainihin musulmi a kanta. Kasantuwar muhimmancin abubuwan da za mu zo muna tattaunawa insha Allahu ta'ala, na ga cewa akwai buƙatuwa a kan a tsaya a yi wata lafiyayyiyar muƙaddima wadda ita wannan muƙaddima za ta ainihin zaman mana mabuɗin alheri domin fahimta abubuwan da za su biyo baya insha Allahu ta'ala. Idan ba a manta ba, a jiya na ɗauko mana wasu bayanai waɗanda suke da matuƙar muhimmanci game da irin yadda mushrikai a jahiliya da aka zo musu da musulunci suka ainihin wato fuskanci hujjojin da musulunci ya zo da su. Daga ƙarshe na kawo ainihin wato matsayinsu kamar guda biyar. Matsayinsu game da hujjojin musulunci su ne: na farko dai jayayya, ta ɗaukan ƙarya suna jayayya da gaskiya da ita. Sannan tsaurin ido, rashin kunya da kuma girman kai. Sannan bayan gaskiya ta bayyana ƙarara, sun tabbatar gaskiya ce, sai su ce to dai ba su yadda ba, su yi ƙenene. Sannan kai da kai su zama ɗan ba ruwansu ma gaba ɗaya. Sannan komawa zuwa ga izgilanci da cin mutuncin addinin musulunci da kuma musulmai. Sannan amfani da ƙarfi wajen fuskantar gaskiya, madadin su amfani da hujja wajen ainihin wato fuskantar hujja. In aka kawo hujja, in aka gama ƙure su, sai su sanya ƙarfi, duka ko kisa ko jifa ko makamantan haka. To sannan ƙoƙarin ainihin wato kunyatar da annabawa da masu da'awa, kamar idda ainihin Fir'auna yake cewa jama'ar shi game da Annabi Musa da Harun, akan cewa waɗannan dai masu sihiri ne, suka zo suke ƙoƙarin su ainihin wato fitar da ku daga ƙasarku, su tafi muku da hanyar addinin da kuka saba da ita ta gadon gargajiya. A nan so ake wato a kunyatar da masu da'awa da annabawa a kan abin da suka zo da shi. Wannan ya faru tsakanin shekaru 600 da wani abu da suka wuce a zamanin al'imamu Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allah gafarta mishi. A yayin da malamin shi ya rasu, Shaykhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taymiyyah al-Harrani, Ibn Taymiyyah ya fito ya fara ainihin gwagwarmaya, wato Ibn Taymiyyah ya fito ya fara gwagwarmayar da malamin shi ya bar shi a kanta. Sai ya kai gwamnati ta kama shi, aka saka shi a kurkuku, duk ranar kasuwar garin sa fito da shi a ɗora shi a kan jaki ana bugun shi, ana ainihin wato faɗin kalmomi waɗanda za su sa wato ya zan abin da ya yi ma wai ya zama abin kunya, wanda shi al'amarin da ya ba wani abu ne karantar da addinin musulunci ne. To waɗannan kaɗan daga cikin hanyoyin da su ainihin wato kafirai suka rinƙa mu'amalantar hujjojin musulunci da su kenan. A yau ina so in ɗan tattauna magana dangane da hanyoyin da musulmi ya kamata ya biya tunani da kuma hanyoyin da ya biya kafa hujja ko kuma hanyoyin da ya kamata ya bi domin ya gane ainihin wato girman hujjar da ake bashi. Hakika Al-Qur'ani dai ya ba mu shaida da bayanai akan irin yadda kafirai suka yi jawaya da addinin musulunci, suka yi ta ta'ayyuli, suka kai suka komo akan duk yadda za su doka da su yarda da shi. Lallai ne wajibi ne musulmi ya kauce wa ire-iren waɗannan hanyoyi. A ƙarƙashin wannan dole ne musulmi ya lura da waɗannan ƙa'idoji ga su kamar haka. Abu na farko shi ne ta'zimul ilmi والرفق من منزلته وذم الجهل والتحذير منه. لما يدك المسلمين يجرم علمي يكون طوقك شأن علمي كما يزرج جاهلتي يكون طورة جاهلتي يكون طورة تر نفع تتوى متانا جاهلية جاهلية سود سنة فامادة جاهلتي رشن الله رشن فن الله rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da yake yana cewa am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun, ko da basu san manzon nasu bane shi yasa suke kyamar shi. Rashin sanin ilimi, rashin sanin yadda rayuwa take, waɗannan abubuwa na ɗaya daga ciki ko kaɗan daga cikin dalilan da suka sa aka kira mutanen jahiliya da jahiliya. Wannan jahiliya tasu da suka samu kanta a ciki ta rashin sanin Allah da manzon shi, rashin sanin mutunci, rashin sanin ilimi, rashin wayewar kai, ita ta kai su suka yi ta kafirci. Ashe kenan dole ne musulmi ya san darajar ilimi, ba dan ko ba saboda kada ya samu kanshi a ɗaya daga cikin halayen can na girman kai ko rashin kunya ko tsaurin ido ko jawoya da gaskiya. Kuma wannan muna gani a aikace, musulmin da suka zauna da jahilci muna jin irin kalmomin da suke faɗi game da Al-Qur'ani, game da Sunna, muna jin irin kalmomin da suke faɗi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna jin kalmomin da suke faɗi game da salihai da waliyai bayin Allah, muna jin irin kalmomin da suke faɗi game da malamai, muna jin kalmomin da suke faɗi mayauta da nuna jahilcin su game da shi kanshi ilimi. To lallai ka'ida ta farko ita ce musulmi ya san muhimmancin ilimi, ya kuma san darajar ilimi, sannan ya tsorati jahilci kuma ya taka tsantsan da shi, ba dan komai ba, dan ya samu rigakafi game da al'amuran da ka iya biyo baya na kafirci da makamantan haka. Sannan na biyu al-ikhlas wa tajarrud fil bahth an al-haq, ƙarfin zuciya da kuma cire saurayi yayin da mutum ya fara ma neman gaskiya. Yanzu shi waɗannan kafirai kamar yadda muka ba da labarin wani jiya wanda ya ji Al-Qur'ani jikin shi ya sanyi, amma daga baya kuma sai ya zo saboda tsantsan son zuciya da kuma rashin tsarkin zuciyar da kuma son rai, sai suka sa su ya dawo ya ce wannan ba komai ba ne, tasiri ne kawai na sihiri yake faruwa a kan shi. Lallai ne ki zama ko ka zama ko ku zama ko kuma dukkan mu baki ɗaya mu yi ƙoƙarin zama masu tsarkin zuciya da kyakkyawar manufa da kuma tsayawa a shirye akan duk inda mu ga gaskiya mu karɓe ta, daga wane ne, daga wance, daga wanda muke so, daga wanda ba ma so, lallai ne mu kasance a haka. Shahararren abu ne hadisin Abu Hurairah wanda ya zo cikin Sahihul Bukhari, wanda Abu Hurairah ya kama shaiɗanin aljani ya nemi mishi sata, ƙarshe dai har wannan shaiɗani ya ce mishi zai ba shi ainihin wato aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani wadda tsance daga shaiɗanin safiya da yamma. Abu Hurairah ya karɓi wannan aya, ita ce ayatul kursi, ya je gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa Abu Hurairah sadaqaka wa huwa kadhubun, gaskiya ya gaya maka ayatul kursi in karanta ta da safe tana kawo tsari da ikon Allah daga shaiɗanu har zuwa yamma, in karanta ta da yamma tana kawo tsari har zuwa gari ya waye daga shaiɗanu. Wannan maganar da ya gaya maka duk da cewa shi shaiɗan ne gaskiya ce, sai dai kuma shi mutumin banza ne maƙaryaci. Wato kenan ko da mutumin banza, ko da wanda ba musulmi ba, ko da wanda ba a amince da shi ba, ba mazhabi ɗaya ba, ba aqida ɗaya ba, ba ɗariƙa ɗaya ba, ba ƙungiya ɗaya ba, ba ƙabila ɗaya ba, ba garinmu ɗaya ba, ba komi namu ɗaya ba, mu yi ma ba ma shiri da shi, sai ya faɗi magana sai muka ji ita maganar gaskiya ce, to sai mu amince da ita maganar ko da shi ba mu amince da ita ba, domin ita gaskiya ana saninta ne da hujjojinta da ke mai da ita gaskiya, ba ana saninta ne don ta fito daga bakin wani ba. Kamar yadda ƙarya ba ana saninta ta zama ƙarya ba ne don wani ne ya faɗe ta, sai don ta tabbata ita da kanta ƙarya ce. A ƙarƙashin wannan lallai ne ahlus sunna ya zama mutumin kirki tun daga zuci, ya zama kuma zuciyarshi tana da haske akan ɗaukar duk abin da ya ji gaskiya ne ko daidai ne. Abu na uku, tahrimul qawli ala llahi bila ilmi. Dukkan musulmi ahlus sunna lallai ya san cewa haramun ne ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah. Duk yadda hujja ta tsire miki, duk yadda kika rasa yadda za ki shiga ki fita ki kare kanki akan wata magana, kar kawai ki wata aya ta ƙarya ko wani hadisi na ƙarya ko wata magana ki danganta ta zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lallai ƙarya haramun ce, saboda manzon Allah a cikin nassin Alƙur'ani yana cewa قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقولوا على الله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون افدا musu cewa Allah ubangiji na ya hana alfasha ta sarari da ta doye, sannan Allah ya hana duk wani nau'i na yin zunubi da ta'addanci ka je ka kashe wani bai ci ba bai sha maka ba, haka kuma Allah ya haramta shirka ka je ka hada Allah da wani domin babu wani dalili da zai halatta maka ka yi shirka, sannan kuma Allah ya haramta ka kirkiri magana ka danganta ta zuwa ga Allah. Wannan ita ce aya ta 33 a cikin suratul A'raf. Sannan Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, kar ka kuntsa duk abin da baka da ilimi a ciki. Inna sam'a wal basara والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. abinda baka sani ba kake saka kanka a ciki, magana kaza da kake so ka fadi baka da ilimi akan ta, aiki kaza da kake so ka baka da ilimi akai, to lallai ka sani da cewa da jinka da ganinka har da zuciyarka duk a ranar alkiyama sai an bincike ka akan yawa kai amfani da su. Wannan ita ce aya ta 36 cikin suratul Isra. Ashe kenan wannan magana tana nuna cewa a cikin addinin musulunci ba ma buƙatar ƙarya ta goyi bayan mu don mu kare gaskiya. Don haka kada wani musulmi da ya sake ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah ba don kuma don yana son a amince da abin da yake faɗi ko kuma abin da yake akai. Wannan ƙa'ida tana da matuƙar muhimmanci domin ƴan bid'a da dama sun zame a kanta, wanda yake ɗan bid'a zai iya ƙarfin hali ya ƙirƙiri aya ko kirkiri hadisi ya danganta zuwa ga Allah ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku dubi ayar da ƴan bid'a suka kirkira, suna ainihin karantawa suna cewa wai Allah yake ala la'natullahi 'alal kadhibin. Duk cikin Alkur'ani baki dai babu wata aya ne wannan karatu, ala la'natullahi 'alal kadhibin, babu wannan ayar. Amma ƴan bid'a sun ga danganta suke ce Allah ya ce kaza, babu inda aka faɗi wannan. Wallahu khairun mu'in, babu irin wannan. Gashi nan duk suna rubuta a mota da sunan wannan ayoyi ne na Alkur'ani, duk baki da ya ƙarirai ne irin waɗanda ƴan bid'a suke su danganta ga Allah ba tare da ainihin ilimi ba. Sannan al-i'timadu 'ala al-hujja wal burhan, lalle ne ahlus sunna ya san cewa ana dogaro ne akan hujja da kuma dalili, ba ana dogaro ne akan ai wannan abin da nake shi na tashi naga iyayena da malamaina suke ba, ai wannan abin da ake shi ne abin da aka saba. A ahlus sunna lallai yana tattalin hujja ne da dalili wadda akan su yake dogara. Sannan abu na biyar, al'amru bin nazari wa tafakkur fi ayatillahi azza wa jalla, lallai ana umarnin dukkan musulmi ahlus sunna ya rinka nazari ya kuma rinka tunani game da ayoyin Allah mai girma da ɗaukaka. Duk abin da za ka rinka tsaya kana tunani, ki rinka tsaya kina tunani, lallai ne mu tsaya muna tunani, sa'annan in muka yi tunani kuma sai mu nazari kaza din nan yaya yake, kaza din nan yaya yake, domin kun ga wannan rashin tunani da nazari shi ne ya cuci doya daga cikin kafiran Makka, daga kawo saƙon tun ma ba su gama fahimtar yaya yake ba, ba su yi nazari a kai ba, ba su yi tunani ba, kawai sai suka ce ƙarya ne. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. To, a jumillance a addini, mas'alolin da suka shafi aƙida ko mas'alolin da suka shafi ibada ko mas'alolin da suka shafi mu'amala, waɗannan aka haɗa su gaba ɗaya su ake kira addini. Shi ne aqida, ƙudurce Allah ɗaya ne, ƙudurce Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, yadda da mala'iku, annabawa, littattafai, yadda da alamomin da za su faru kafin kiyama ta tashi, yadda da alkiyama ɗin, da waɗannan al'amuran baki ɗayan su ake kira aqida ko kuma tauhidi. Sannan ibadoji kamar sallah, azumi, zakka, hajji, waɗannan su ake kira ibada. Sannan mu'amala kamar aure, ciniki, zama da makwabtaka, zama da abokiyar zamanki, yaya za ki tarbiyyar ƴaƴanki, yaya za ki girmama surukanki, yaya za ki kaza, duk waɗannan abubuwa su ake kira mu'amala. Idan kun fahimci waɗannan abubuwan da kyau, in aka dunkule su to su ake kira addini. Addini da Allah yake cewa inna ad-dina inda Allahil Islam, don haka waɗannan abubuwan gaba ɗayansu su ake kira addini. To wanne tafarki ahlus sunna suke bi wajen karɓan addinin da ya shafi aqida, mu'amala, ibada? Waɗannan su ne abubuwan da nake so ainihin zan yi magana a kansu insha Allahu ta'ala, amma ina so zan ba da ƙarfi ne dangane da ɓangarori guda uku. Abu na farko shi ne ta'zimin nususus shar'iyya wal inqiyadu laha, girmama nassoshi na shari'ar musulunci da kuma jawuwa zuwa gare su. Duk abin da aka ce Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka ɗauki wannan abin yana da girma, ka ba shi muhimmanci, ka ga kwarjinin shi, kuma in an nemi ka taho zuwa gare shi to kai marma za ka amsa ka taho. Abu na biyu shi ne al-i'timadu ala al-ahadithi sahiha, dogaro da ingantattun hadisai ba rubabbun hadisai, hadisan ƙarya. Sannan abu na uku shi ne sihhatu fahmin nususi, a rinka tsayawa ane wa nassoshi kyakkyawar fahimta. Idan kun fahimci waɗannan abubuwa guda uku waɗanda a gurguje su ne girmama nassoshin shari'a, dogaro da ingantattun hadisai, kyakkyawar fahimta game da su nassoshin, sai mu ce babu shakka dole ne musulmi ya yi imani da Alƙur'ani, kuma dole ne ya gaskata shi, ya yi aiki da shi. To amma ba nan kadai ba, lallai ne ya rinka ganin cewa Alƙur'ani maganar Allah ce, lallai ne ya rinka ganin cewa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa, to kuma maganar Allah ta fi kowa. A ƙarƙashin haka wajibi ne musulmi ya girmama Alƙur'ani a wajen karanta shi, a wajen aiki da shi, a wajen ɗaukar shi, a wajen mu'amalar da shi, a wajen duk abin da ya shafi Alƙur'ani, lallai ne ya zan yana da mutunta irin waɗannan nassoshi. Sannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ya fi kowa cikin halittun Allah, tun daga na farko har na ƙarshe, tun daga mutane har aljanu, tun daga mala'iku har kowa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja. Haka maganar shi ta fita duk annabawa da manzanni, ta fita duk salihai da mala'iku, maganar manzon Allah ta fita duk waliyai da bujjai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne a girmama shi, to dole ne a girmama maganar shi. Waɗannan su ne abubuwa. A ƙarƙashin wannan muka samu wani babban sahabi mai suna Abdullahi ɗan Umar, ya miƙe yana wa'azi a masallaci, yana cewa jama'a, ya jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa mata bayin Allah ne, idan suka ce za su je masallaci ɗakin Allah domin ibada, kada ku hana su. Sai aka yi dace a daidai lokacin da yake wannan wa'azi, akwai wani ɗana shi Abdullahi ɗan Umar ɗin, sunan ɗan Bilal. Sai Bilal ya ce sam, wallahi ba za ta sa'u ba, wallahi sai mun hana su. Abdullahi ɗan Umar ya ce ka saurara da kyau, ka ji ina ce maka manzon Allah ya ce kada a hana su, kana cewa wallahi sai kun hana su? Ya tsine wa ɗan albarka sau uku, sannan ya ce ba zai sake magana da shi ba har suka mutu, kuma bara magana da shi. Saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaushe ana ce maka manzon Allah ya ce kada a hana, kai kuma kana rantsuwa, kana saɓawa, kana cewa wallahi sai kun hana? Ma'ana yanzu combat, yanzu bugawar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. A ƙarƙashin wannan kenan, lalle ne mu zama mutane ne masu girmamawa da madadi ga nassoshin alqur'ani da sunna. Wancan hadisi da muka kawo hadisi ne wanda ainihin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi, haka nan al-Imam Ahmad. Har yau al-Imam Muslim ya rawaito wani hadisi daga wani sahabi mai suna Abdullah ibn Mughaffal, yadda wani daga cikin ƴaƴan ƴan uwan shi yana ainihin basusa. Basusa ita ce a ɗauki tsakuwa a sa a tsakankanin yatsu, haka sai a ɗallata haka a harba ta. Sai ce mishi kai ka bari, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu, ya ce domin wannan tsakuwa da zaka ɗallata da yatsunka guda biyu ba ta kashe maƙiyi, sai dai ta karya ainihin haƙori in ka bugi wani, ko kuma ta ainihin fasawa wani ido, don haka ka bari. Madadin wannan yaro ya bari, can sai sake ainihin ɗaukan tsakuwar sai ya ci gaba da wannan abu. Shine Abdullahi ɗan Mughaffal ya ce, in gaya maka cewa manzon Allah ya hana abu amma kuma ka yi ƙimi maka ci gaba da yi, wallahi ba na sake magana da kai. To haka da waɗannan irin maganganu, al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito har wa Abdullahi ɗan Umar yana wa'azi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umarnin jama'a da in za su yi aikin hajji su yi tamattu'i. Sai ne ce mishi alagafa tamalan, kana cewa manzon Allah ya ce ayi tamattu'i, amma babanka Umar da shi da Abubakar su kuma sun hana tamattu'i din. Sai ce Allah wadaranka, yace magana ta za ka ɗauka ko maganar mahaifina. Sai ce tashi ka ba mu wuri, sai kore shi daga cikin masallacin. A ƙarƙashin wannan jama'a babu sassauci game da girmama maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan siffa ce daga cikin siffar mutanen kirki dangane da abin da ya shafi girmamawa ko mutuntawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan idan aka zo za a yi aiki da abin da ya zo a cikin alqur'ani da sunna din, a tabbatar da cewa haka abin yake, an tsaya an fahimce shi. Yanzu dan Allah, shekarun baya da aka rinka ɗaukan ƴan mata ana wanke su ana ba da su sadakar aure, kun ga alheri ne aka yi nufin yi, amma an karanta nassoshin ne ba a yi musu kyakkyawar fahimta ba. Hadisi ne zai sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sahih Muslim daga sahabi Abu Hurairah, Allah ya ƙara mishi yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al-insanu qata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathati ashiya, idan mutum ya rasu dukkan ladan da yake samu to ladan ya tsaya sai dai ta hanyar abubuwa uku. Abu na farko yace waladun salihin yad'u lahu, abu na biyu aw ilmin yuntafa'u bihi, abu na uku aw sadaqatin jariyatin, da na gari wanda ke wa uba ko uwa addu'a. Uwa ko uba suna cikin kabari, da ko ya magargari in ya ɗaga hannu ko ta ɗaga hannu ta yi addu'a ko ya addu'a ga uwa ko ga uba, uwa ko uba za su amfana suna cikin kabari. Sannan ilimi wanda mutum ya rubuta ko ya karantar ko ya sharhanta ko ya haɓaka shi, wanda ake amfanuwa da shi ko bayan baron shi zai amfana, ko kuma sadaka mai gudana, kamar mutum ya gina masallaci ana gudanar da sallah a ciki, ya gina rijiya ana gudanar da ɗiban ruwa, ya ainihin kawo famfo ko rijiyar burtsatse ko wani abu wanda alherin wannan abu zai ci gaba da gudana, to haka kuma ladan zai ci gaba da gudana. To wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kuma wannan ita ce kyakkyawar fahimta, kuma ita ce fassara da take daidai. To amma sai aka fassara mutane a lokacin nan aw sadaqatin jariyatin, ko sadakar budurwa, saboda ko rashin fahimtar larabci ko kuma rashin fadin fahimta din. Saboda aljariyatu budurwa, aljariya kuma mai gudana. To aljariyatu budurwa, to sadaqatin jariyatin, da duk wanda ya iya nahawu ya iya larabci lafiyayye ya san wannan ai sifa ce, wal mawsuf is an adjective, ana siffanta sadaka ne, wacce irin sadaka? Sai aka ce mai gudana. A sadakar budurwa ce, sai a ce aw sadaqatul jariyati, sai a kawo shi alal mudaf wal mudaf ilayhi, ya zama majrurun ala hasbi ma qablahu. Sannan al jariya ya zama majrurun bil idafa wa alamatu jarhi al kasratu zahira ala akhirih. To amma sai kasance jariyatin, sadaqatin jariyatin sifa ne, sadaka suna, jariyatin sifa ce ga sadaka din. To kun ga waɗannan abubuwan sun faru ne sakamakon rashin tsayawa a yi kyakkyawar fahimtar waɗannan nasoshi. Sai ku ji mutum yana karatu risala sai ya ce babu zakatul aini, babu zakar ido. Da zakar ido sai a fara kwakula nashi kenan, tunda ya ce ana zakar ido, ma'ana duk mai ido guda biyu a kwakula guda ɗaya a yi zakka da ɗaya. Abinda al'ainu ke nufi a nan shi ne kuɗi, domin al'ainu yana ɗaukar ma'anar kuɗi, al'ainu yana ɗaukar idon ruwa, al'ainu yana ɗaukar kuma idanuwa na mutum. To al'ainu sai aka ce babu zakatul aini, babu zakkar kuɗi, ba zakkar ido ba. To kun ga duk haka aka ce irin wannan kwaruɗin fassara gashi nan a cikin ahalari aka zo ana karanta ahalari, sai aka ce ainihin mai ahalari ga magana da ya faɗi, sai aka zo aka fassara ta saɓanin haka. Yace idza ta'ayyanatin najasatu ghusula mahalluha, yace idan aka gama jasa kuru-kuru ba ta yace sai a wanke ta. Wa in intabasat, idan kuwa najasa ta saje ta ɓata a jikin tufafin aka kasa gane inda take, a gefe take ko a tsakiya, a ƙasa ne ko a sama, a baya ne ko a gaba, najasa ta ɓata kenan ta saje da tufafin, sai ce ghusula thawbu kulluhu, sai a wanke rigar gaba ɗayanta. To sai suka je suna tsirkaniya suna cewa idza ta'ayyanatin najasatu ghusula mahalluha, idan aka ga najasa sai a wanke wurin da najasa take. Wa in intabasat, idan ta fantsama. To in ta fantsama, wa in tabasat fantsama, wa in aka fantsama maka, a'a ba haka bane, in ta saje ta ɓata aka kasa ganewa. Misali yaro ne miki fitsari yanzu a hannun riga, sai kika ce bari sai an tashi wa'azi sannan kya wanke. Kafin a tashi wa'azi sai wuri ya bushe, sai kika dawo kina tantama kina shakka, shin hannun ma na hagu ne ko hannun dama ne, shin a baya ne daga hannun ko kuwa daga gaba ne. Shi ne iltibas, abin ya saje ya ɓata, to sai ki wanke rigar gaba ɗaya. Amma in aka tantama miki najasa ta fallaka ko ina, ai ko ahalari zai ce ki wanke ba, dole ki wanke, don ba za ki iya bin spot wuraren da ya ɗiga ki ce za ki wanke gaba ɗaya. To lallai ne a tsaya a koyi Larabci, a tsaya a koyi Alƙur'ani, a koyi Sunna, a rinka tsayawa ana samun kyakkyawar fahimta ta nassoshi. To za mu zo za mu yi magana dangane da wannan a nan gaba kaɗan, insha Allahu ta'ala mu kawo muku hanya mafi sauƙi daga cikin hanyoyin da ke taimakawa mutum ya fahimci ainihin Sunna ko ya fahimci Alƙur'ani insha Allahu ta'ala. Sannan ƙa'ida ta biyu da muka faɗi muka ce al-i'timadu ala sunna, mun faɗi ko lallai ne a rinka dogaro akan sunna, amma wacce iri sai muka ce as-sahiha, kada a rinka kawo hadisan ƙarya, hadisan da ba su da asali, cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kaza kaza kaza, sai a ji hadisi ne na ƙarya, annabi ya ce kaza, annabi ya ce kaza, sai a ji hadisan ƙarya ne. Lallai sunna da ba a rinka kawowa, a rinka kawo ingantacciya. Wai a ce annabi ya ce yau musaunikun yau mina harikun, ranar azumin ku ranar layyarku, wai in kun fara azumi ranar talata to lallai za ku hau idi babbar sallah ranar talata kenan, wannan ƙarya ne. Wai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utlubul ilma walau bisin, ku je ko da binnin sunne ku nemi ilimi. Duk waɗannan hadisai ne da ba su inganta ba. Wai annabi ya ce shawiruhunna khalifuhunna, ku rinka neman shawara wurin mata, amma in sun faɗa kar ku yadda. Kafi magana banza, duk waɗannan maganganu ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ne. Ire-iren waɗannan abubuwan ba za a iya sanin su ba sai an je an koyi ilimin hadisi, sai an samu manya-manyan littattafai da malamai suka rubuta tun zamanin da har zuwa yanzu. Su al-Imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi ya rubuta kitab al-Mawdu'at al-Abatil wal-Manakir, al-Imamu al-Jawzajani ya rubuta, al-Imamu al-Zahabi ya rubuta, al-Imamu al-Suyuti ya rubuta, al-La'ali al-Masmu'a, sannan a ƙarshe-ƙarshen nan ba a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rubuta silsilatul ahadith adh-dha'ifa wa shay'un min fiqhiha wa fawa'idiha. Ire-iren waɗannan tafai da makamantansu lallai ana buƙatar a same su a karanta su, don ne dan a san cewa hadisi kaza ya inganta, hadisi kaza bai inganta ba. In ba haka ba ko jama'a, sai ka waye gari kana ta bautar Allah, sai ranar alkiyama sai ka je Allah ya ce bai san da kai ba. ina fata an gamu, saboda duk abin da ka bauta wa Allah da shi ba shi ne abin da Allah ya turo annabin shi da shi ba. To lallai ne sai an tashi an koyi wannan ilimi, kuma lallai ne sai an tashi an daure, an yi karatu, an yi bincike, an iya ganewa. To ka'ida ta uku ita ce muka ce su hafi fahimin nususi, yadda mun faɗe ta dama a baya muka ce ingancin fahimtar nasoshi. Daga cikin abubuwan da ke taimakon mutum ya fahimci nasoshin Alƙur'ani da Sunna, abu na farko shi ne bayan ya koyi ilimi to yanzu yana da tsarkin zuciya, bai da son zuciya. Abu na biyu shi ne lura da wasu ƙa'idoji waɗanda malamai suka ce waɗannan ƙa'idoji suna taimakawa wajen fahimtar nasoshi. Daga cikin ire-iren waɗannan ƙa'idoji akwai al-i'timadu ala manhajis sahaba radiyallahu anhu, dogaro a bisa manhajin sahabbai, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda. Sahabbai yaya suke bi suke fahimtar kaza, lallai mutum ya tsaya ya bi irin wannan tafarki da suke bi wajen ainihin fahimta. Wannan zai taimaka mana kenan akan saddabi aka karantar da mu abu abinda bamu gane ba, mu tsaya mu tambayi malami. Abinda muka gane muke buƙatar neman ƙarin bayani, mu tsaya mu bincika. Wannan tafarkin na daga cikin tafarkin da sahabbai suka bi tare da tsarkin zuciya da suke da shi, sai zan suna da kyakkyawar fahimta. Don haka daga cikinsu duk wanda ya kuskuren fahimta sai kuga Allah ya taimake shi, an gano, an yi marmaza, an gyara mishi. Misali da Allah maɗaukakin sarki ke cewa a cikin Alƙur'ani suratul Baqara, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Da daddare dare lakin azumi, bayan magariba ta yi ku yi ta cin abinci, ku yi ta shan abin sha, haka za ku yi har daren, har sai sadda kuka iya ganin farin zare ya bambantu daga baƙin zare, to sannan sai ku ɗauki azumi kuma ku cika shi har zuwa dare. Sai wani sahabi ya zo ya samo farin zare da baƙin zare, ya samu sai ya aje su a ƙarƙashin matashin kai, sai ya ɓulle da bakinsu ya kulle ƙofa ya ta cin abinci har gari ya waye, rana ta haska, sannan ya iya gane wannan zaren fari ne, wannan zaren baƙi ne. Shi da kanshi sai ya ce kai ina jin fasara ta ba ta yi daidai ba. Sai ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya kyalkyale da dariya ya ce tabbijan matashin kan naka yana da girma kenan, domin abinda ake nufi da baƙin zare shine dumin dare, abinda ake nufi da farin zare shine hasken alfijir. Wai kinaya ce Allah ya yana cewa ku yi ta cin abinci matuƙa akwai duhun dare, haske hasken alfijir ya bayyana. Shi gogon sai ya ɗauki zare da aka ce zare ake nufi na haƙiƙa. Na fatan kun gane. Shi kenan sai kawai sai ya samo matashin kai sai ya zo ya lulluɓe waɗannan zarurruka. Shi ya sa manzon Allah ya ce lallai fulanka yana da girma tun da har ya iya rufe dare da rana. Wato muna yara ne, wata mata ta yaji a gidanmu. Da ta yaji da magaruba ta aka dafa tuwo aka abin nan, kawai sai wani yaro ya tafi ƙofar ɗakin ta. Wani sai samun yaji. Ta yaji ne ta dawo. Shi ya ɗauka ta yaji ya ji ana cewa wanke ta yaji, wanke ta yaji. Sai zo ta sa mai yajin tuwo, irin yajin da mai jego take barbaɗawa. Sai ta ce ɗauka ba ni guri. Sai ta yaji da ce ki sa mu, ta ce ɗauka ba ni guri. Shi sai ya fahimci yaji da aka ce zahirin yaji ta daka, irin yajin mai jego. Ita kuma ba ma ta fi a tuno ta yi yaji. To shi ne irin wannan abin da sahabi ya yi. Saboda haka gaskiyar lamari in ana son kyakkyawar fahimta sai an bi irin tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan hanya ta biyu daga cikin ka'idojin da ke taimakawa aiwa nasoshi kyakkyawar fahimta ita ce ma'rifatul lughatul arabiyya, sanin harshen larabci. Ku je ku iya nahau da sarf, wanda nahau da sarf suke koyar da ke yaya za ki gina ƙarshen kalma da tsakiyar kalma da farkon kalma. A ina ake samun inna ta zama inna, a ina ake mai da inna ta zama anna, menene aikin inna idan ta shigo cikin sunaye guda biyu waɗanda suke gogayya da juna, Allahu ghafurun, sai aka ce inna, to sai a ci gaba da cewa inna Allahu ghafurun, la sai ce inna Allaha ghafurun. Menene kana take wa inna take wa ainihin Allahu ghafurun, sai a ce kana Allahu ghafurun, sai a ce a kana Allahu ghafuran, lalle sai kin san wannan. Sannan wasali ga tsakiyar kalma, innal hamdalillah, nahmaduhu ne ko nahmiduhu ko nahmiduhu, sarf. Sannan sai kin san yaya ake gina farkon kalma, duk waɗannan ƙa'idoji ne na nahwu da sarf. Mene da bambancin kharaja da akhraja da ukhrija, duk sai kin san bambancin waɗannan. Sannan ki san al-adabul arabi, but Arabic literature, al-adul larabawa, yaya larabawa suke magana, larabawa suka ce kaza, me suke nufi, don in baki san al'adar su ba, yanzu wancan yaron da ya je wurin matar da ta yaji ya ce ta zuba mishi yaji a tuwo, bai san al'adar Hausawa bane a lokacin, ko amma in ka san al'adar Hausawa zaka ji an ce wance tana can tana girki tana amfani da ƙwarya a kitchen, sannan wane tafi ƴan azara ka siyo min azara ƙwarya guda, wane kai kuma ruga ƴan gora ka siyo min gora ƙwarya guda, wance ta yi ɗari wane ma ya yi ɗarin kwanuka, ɗarin da wance ta yi daban da ɗarin da wane ya yi, amma duk kun ga kalmomin ɗari ne. Waɗannan sai ka san al'adun mutane za ka san yaya suke magana, idan ba haka ba to sai ka je ka samu kanka a cikin kuskure wajen fassara. Sai Bahaushe ya ce nan ɗanka ya wuce ta gabana ya taka ni, me Bahaushe yake nufi da wannan kalmar, wai ya wuce ta gabana bai cire takalmi ba, bai durƙusa ya gaishe ni ba, sai Bahaushe ya ce nan ɗanka ya taka ni, wanda bai san al'adun Hausawa a magana ba sai ɗauka takawa an sa ƙafa an taka dattijan, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Idan kika je Ingila ko ka je Ingila kai siyayya a cikin supermarket ko makamantan haka, lokacin da za a miƙo maka ɗan rasiti da canji da makamantansu, sai ka ji sales girl wadda take siyar da kayan a supermarket ta miƙo maka tikitinka ko katinka ko menene, ta ce thank you love you, tana cewa thank you love you, sai ka ga baƙin fata ya fara gyara rigar shi, a'a ya zo Ingila a sa'a fa, har wata sarkace ce Bature ya ta ce love you tana son shi. Shi zai fahimci kalmar love you, I love you ce irin wadda ya sani a Najeriya. Saboda ne? Saboda bai san al'adar Turawa ba. Kalmar love you din nan bata gaza daga ƙara nuna farin cikinta da godiyarta ba, ba irin I love you ce ta soyayya ba. Amma shi gogon gobe sai ƙara goge kaushi ya ta wurin Bature ya zai zo tabi, saboda ya jijiya ta ce thank you love you. Lallai ne dole ne in za ka yi mu'amala da mutane kana buƙatar ka san al'adunsu, ya suke magana, ya suke cin abinci, ya suke kaza, ya suke kaza, ya suke kaza. Sanin wannan game da harshen Larabci wajibi ne jama'a. Yanzu da Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab, sai ce wa imra'atuhu, matar shi ma za ta shiga wuta, hammalatal hatabi. Me ake nufi da hammalatal hatabi da larabci? A fassarar larabci keke da keke shine matar shi mai ɗauka ice, amma abin da ake nufi shine matar shi magulmaciya mai tsegumi, domin mai gulma shine wanda yake ɗibo bakin wuta daga nan yaje cuna nan, ma'ana wanda take ɗauka icen da yake da bakin wuta tattare da shi ta cinno wuta nan ta je ta cinna nan. Sai Allah ya ce wa imra'atuhu hammalatal hatabi, haka nan matar shi ma magulmaciya sai ta shiga wuta. To in baka san al'adar Laraba ba, in Laraba suka ce fulanun hammalun al-hatab, wani mai ɗaukar ice ne, sai a ce to ashe yana da sana'a? A'a, abinda ake nufi hammalun al-hatab shine magulmaci ne tsegumi. To lallai sai an san al'adun Larabawa, yaƙoƙin Larabawa waɗanda suka yi a jahiliya da makamantansu, waɗannan duk suna taimakawa mutum da ikon Allah wajen ya fahimci Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan kenan. To in aka duba za a ga kuma daga cikin abubuwan da ke taimakawa har wa yau a fahimci nassoshi shine jam'un nususil warida fil babil wahid. In kika zo zaki bincike game da zakka misali, sai ki kokarin gano ayoyin da suka yi magana akan zakka ki tara su wuri guda, sai ki kokarin tattaro hadisan da suka yi magana akan zakka sai ki tara su wuri guda. A ƙarƙashin waɗannan ayoyin zaki iya gane cewa waɗannan ayoyin suna magana akan zakka wajibi ce, waɗancan ayoyin suna magana akan suwa za a ba zakka, waɗancan ayoyin suna magana akan yaushe za a ba da zakka, waɗancan hadisan suna magana akan me za a bayar, waɗancan hadisan suna magana akan ta yaya adadi nawa za a bayar. A ƙarƙashin wannan kin ga kenan tattara hadisai ko ayoyi, ko ayoyi da hadisai a wuri guda da suka shafi matsala guda na daga cikin abubuwan da ke taimakawa a yi kyakkyawar fahimta. Sai kiga hadisi kaza yana magana akan tahiyya ne, ɗaya hadisin ko yana magana akan iqama ne, ɗaya hadisin yana magana akan karatun sallah ne. In kika tattaro su sai kiga kowanne hadisi kin saka shi a yadda yake. Ina fatar an gane. To wannan na daga cikin ainihin wato hanyoyin da malamai suka bayyana cewa suna taimakawa. Sannan hanya ta hudu shine ma'rifatu maqasid at-tashri'il islami, kokarin gano hikima da ta sa shari'ar musulunci ta kafa kaza yana da matukar muhimmanci. In ba haka ba sai wani lokacin sai ka zo kana yin abin da babu fasaha a ciki, kana fitar da fassarar da yake ma'ana ba ta fita. Me yasa shari'ar musulunci ta ce kada a yi fitsari a cikin kogi wanda baya gudana sannan a shiga cikin shi a yi wanka? Saboda in kai fitsari a cikin wannan kududdufi sannan ka zo kai wanka a cikin shi, daga ƙarshe yana bayyana me ka yi wanka da fitsari. To sai aka samu wani malami sai ya kuskure sai ya ce amma da za ka tsaya gefe guda ka yi fitsari a cikin gwangwani sai ka dawo ka zuba a cikin wannan kududdufi, sai ya ce ba komai in ka yi wanka a ciki, saboda baka saba abin da aka ce ba, tunda an hana ka yi fitsarin a ciki ne. Kun ga anan bai tsaya ya duba wacce hikima ce ta sa tun farko aka hana, wacce illa, wanne dalili ya sa aka hana yin fitsarin a cikin ruwan? Shine saboda ruwan zai lalace ne. Don haka ko a yi fitsarin a cikin wannan ruwan, ko a yi fitsarin a cikin wani gwangwani a zo a zubar, duk abu ɗaya ne. Ina fatar kun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To ƙoƙarin gano hikima ta shari'ar musulunci game da kaza na daga cikin abubuwan da suke taimakawa. Babban malami al-Imam Shatibi ya tattauna wannan matsalar ƙwarai da gaske a cikin littafin shi mai suna al-Muwafiqat, da kuma ainihin al-Imam Izzuddin dan Abdussalam a cikin littafin shi mai suna Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Waɗannan littattafan suna daga cikin littattafai matuƙa waɗanda ɗaliban ilimi ya kamata su same su su karanta su. Littattafai ne a cikin ilimin usulul fiqhi, amma dangane da abin da ya shafi hikima ta tafa shari'ar musulunci. Allah ya taimaka. Daga ƙarshe ina so zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da irin yadda 'yan bid'a suka mu'amalanci nassoshi na shari'a. Wannan maganar da zan yi ta yi kama da maganar jiya, irin hanyoyin da mushrikai suka bi suka mu'amalanci nassoshin shari'a da zagi da izgilanci da rashin fahimta da taurin kai da rashin kunya. To 'yan bid'a waɗanda ainihin wato suka bid'ance a cikin aƙida ne ko a cikin ibada, kuma suna da hanyoyin da suke bi wajen mu'amalantar nassoshin shari'a. Waɗannan hanyoyin su ma guda uku ne, ga su kamar haka. Na farko, raddun nususus sabita allati tukhalifu ahwa'ahum. Yan bid'a suna tunkuɗe nassoshi na shari'ar musulunci waɗanda suka saba wa son zuciyarsu. Haka ce Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce, ba abin da ya shafe su da wannan. Inda ya saba zuciyarsa sai su sa su bangaje shi, wal jur'a fil i'rad alaiha, su yi karfin hali wajen ainihin wato kawar da kai ko kuma raddi da ture waɗannan abubuwa. Wannan ɗabi'a ce sananniya a wurin 'yan bid'a. Yau ba haka ba, me zai rinka haɗa 'yan bid'a faɗa da 'yan ahlus sunna? sai dan ahlus sunna zai ce Allah ya ce annabi ya ce dan bid'a zai ce shi ba abin da ya shafe shi da wannan sai kawo bid'a shi sai gurguza na soshin alqur'ani da sunna na biyu al'abasu fil usul ash-shar'iyya lil istidlal wa tashwihiha wa tashwihiha na'am wasa da ainihin wato ka'idoji na shari'ar musulunci wato qur'ani da hadisi da ijma'i da kiyasi da kuma kokarin gurbata ainihin ma'anarsu sai dan bid'a sai dauki aya alqur'ani sai fassara ta sai ta kare bid'a shi kai tsaye anan kasan nan yau tayi da shekara 20 aka samu wani zindikin dan bid'a ya dauko aya alqur'ani yace wai abin da ake nufi da wannan aya ita ce tariqat tijaniyya wai Allah ya ce wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wai abin da ya hana a wannan shekarar ba ai ruwa ba saboda mutane ba su tsaya akan tariqat tijaniyya ba sai yace ga aya ma akan haka yanzu kun ga wannan wasa ne da ainihin wato usulut tashri'il islami sai a dauko hadisi sai a fassara shi akan wani abu wanda kawai ake goyen baya to duk wannan yana daga cikin ainihin dabi'unsu sannan ka'ida ta uku ita ce ibtida'u usulin jadida lil istidlali wat talaqqi yan bid'a sun kirkiro wasu ka'idoji sababbi kar yayin da suka zama nassoshin alqur'ani suna saba musu dan haka su ba sa yadda da su yayin da suka zama ka'idojin da yake zama hujja a wurin malaman musulunci qur'ani hadisi ijma'i qiyasi bai musu daidai to wannan sai tursasa su a dabi'a irin tasu sai suka kirkiro abubuwan da za su zama musu madadin wadancan abubuwan Allah ya kiyaye idan kun fahimci wannan da kyau sai mu dawo sai mu fara sharhin waɗannan abubuwa waɗanda su ne darasinmu na ƙarshe wanda insha Allahu ta'ala daga nan abin da zai biyo baya shine sai karatun wannan ainihin littafi tahzib kitab at-tauhid na al-imam ibn khuzaima imam al-a'imma insha Allahu ta'ala ka'ida ta farko kamar yadda muka faɗi
shi wannan hadisi cewa inna ahadakum yajma'u khalquhu ko yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa misla zalik alhadith hadu zuwa ƙarshen hadisi hadisi na hudu a cikin 40 hadisi ko da aka karanta mishi ku ji bakan magana da ya faɗi sai ya ce laysa min ikil a'mash yaqulu hadha lakadhabtuhu ko a amashi da kanshi shi na ji yana faɗin wannan hadisin sai na ƙaryata shi wa law sami'tuhu min zayd ibn wahab lama saddaqtuhu yace ko da tabi inda ya rawaito hadisin shi ne zayd ibn wahab almajirin ibn mas'ud yace ba zan gaskata shi ba wa law sami'tu ibn mas'ud yaqulu hadha lama qabiltuhu yace ko abdullahi dan mas'ud ne ji yana faɗin wannan hadisin ba zan karɓa ba gare shi ba ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته دا زنجي من زن الله انا فاطم ومن حديث شيد كان شيدا نيمي مرتني دا نامي مي بردي بدن يدبا ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا يقول دا زنجي الله دا كان شينا فاطم ومن حديث دا زنجي و الله والله بدن يدبا دومن بني القاري دا كي اكن زن يدبا ومن حديث الله yanzu jama'a akwai jur'a a nan ko babu jur'a akwai jur'a akwai rashin kunya akwai ilimi ne dan bid'a duk abin da ya saba wa ransa sai ya nake shi ya ce ba zai yarda da shi ba Allah ya kiyaye sannan Amr dan Ubayd bin Chambe yace law kana tabbat ya ba abu lahab wa tab fi lawh al-mahfuz lam yakun lillah 'ala al-ibad hujja yace wa tabbat ya ba ko Allahul Mahfuz take sai bata zama hujja ba a wurin mutane game da Allah wato duk yadda tabbata yadda Qur'ani bace ya ƙaryata ta waɗannan kaɗan ne daga cikin misalai masu ɗimbin yawa waɗanda ke nuna irin yadda ƴan bid'a
suke da ainihin wato karfin hali mugun karfin hali wajen rushe abin da ya tabbata na Qur'ani ko sunna. Sannan kamar yadda mushrikai suke zargin annabawa da ƙarya, haka nan ainihin ƴan bid'a suna ainihin suna tuhuma annabawa da ƙarya kuma rashin ko kuma da kuma faɗin abin da suke ganin bai dace ba. Sannan su wasa da ainihin wato masabirin tashri'il islam, sai a ce Allah ya ce annabi ya ce sai mutum sai wasa da hankalin abin, sai ku ji ya ɗauki wata ma'ana can ya baiwa abin wanda yake gaba ɗaya ba ta taɓa ɗanfasuwa a cikin zukatan malamai waɗanda suka bi waɗannan nassoshi na ainihin shari'ar musulunci ba. A ƙasar nan baka ga mutum ya tara kwana yana fassara Alƙur'ani ya ce ƙaumar Ludda mutane sun yi ɓarin ludayi, ƙaumar Ludda mutane sun yi ɓarin ludayi. Duk a ƙasar nan ne za ka ga ire-iren waɗannan abubuwan. Duk waɗannan na daga cikin nawar da Alƙur'ani abin ainihin wasa. To a ƙarƙashin waɗannan ne aka sami mutanen da ake kiransu ‘yan tatsi ne, ko kuma mutanen da ake kiransu wai Qur'ani yuna. Waɗannan mutanen suna ainihin wato tabbatar da cewa ba su yarda da komai ba wai sai Alƙur'ani, don haka ba sa gaskata duk abin da ya zo na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai sai suna cewa Allah da kanshi ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna, wani hadisi ne ba su yarda da shi bayan Allah da ayoyin Allah. Waɗannan mutanen sun kasu kashi biyu, akwai waɗanda asali jahilci ne ba su san ƙimar hadisan manzon Allah ba ya kai su da haka, akwai waɗanda kuma son zuciya ne an ɓata musu rai ne, malaman hadisi ne suka ɓata musu rai, to don haka sai suka ga cewa bari su yi amfani da damar cewa musulmi sun amince da Qur'ani sai su faɗa da ainihin hadisi. A ƙasar nan muka samu wani zindiki mai suna Muhammadu Usman ɗan gungun, asalin shi ɗan ƙasar Gombe ne, yana tare da ƙungiyar jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna. Allah ya sa mai kwarjini da farin jini tun daga 1979 har zuwa wajen 1983-84. Wannan farin jini nashi da kwarjini sai kuma ya ja mishi hassada a wurin wasu waɗanda suke ganin su ya kamata a ce suna da irin wannan farin jini da kwarjini. Da tafiya ta tafiya sai har aka fara dakatar da shi daga wurin wa'azi, kai ƙarshe doron nan sai ƙungiyar ta ce ta kore shi ma daga cikin ƙungiyar. Wannan ya faru ne a daidai 1984, sai kamar shekara 24 da suka gabata. Ana kore shi shikenan, sai kira wani wa'azi, a cikin wa'azin sai ya kafirta ‘yan izala gaba ɗaya tun daga sana haƙa sai ce izala sun zama kafirai. Daga inda za ku gane abin nashi akwai son zuciya, tun a lokacin sai aka same shi aka ce mishi hadda Abubakar bin, sai ce a banda Abubakar bin. To in dai ɗan izala sun kafirta gaba ɗaya, to babu shakka ko Abubakar bin shi zai fara zama na farko, don shi ne uban tafiya, shi ne kuma malamin tafiya. To amma kun ga dai akwai shegantaka a cikin maganar ɗan gungun da son zuciya, sai ainihin tsallake wannan. To da tafiya ta tafiya sai ya ce tun da dai an kafa izala dai don ai aiki da ainihin sunna, to shi kuma zai fada da sunna din biya ba sai ya rusa su kenan. Shi kenan ya je kafa ainihin da a shi a tudun wa dakka Kaduna, ya kafa masallacin juma'a, yana ainihin karanta hadisan manzo Allah ya nemi su shugantaka. Wannan kafirci ne wallahi, don haka ba na shakka akan kafircin Usman ɗan gungun ko misalin zarratin kafirci, kuma kafirci irin na Bush da Fir'auna. Ba don gungun ba, saboda dangin ya ɓata maka rai sai ka kunce akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ƙarya ne. Sannan inda za ku gane gaskiyar magana ta kuma da nace iskanci ne abin nashi, ‘ya’yan shi ya ɗibo su ya zuba su a makarantar salafiya, suna nan ana ta koya musu karatu na hadisai. ‘Ya’yan shi ‘yan mata suna sa hijabi da niƙabi, ‘ya’yan shi samari suna ta hadda hadisan Riyadu Salihin da Bulughul Marami, suna hadda Alƙur'ani, suna da ɗagaggen wando, suna da duk abubuwan da yake wa mutane shegantaka, kuma ‘ya’yan shi ne shi ya ɗibo su ya saka su a makarantar. Amma kuma nan a ƙofar gidan shi ga masallaci ya kafa yana zagin hadisa. wai yana yin haka ne wai don ya ɓata wa waɗanda suka ɓata mishi rai. Wannan ba addini ba ne jama'a. To da haka duk wanda ya musu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, in ma idan ya yi musunta ne jumlatan wa tafsila, ice bai yadda da ainihin sunna ba gaba ɗaya, to babu shakka wannan mutum ya kafirce. Ko kuma mutum ya dubi sunnan annabi ya ce hadisai ahad ba za a yi hujja da su ba a cikin matsalolin aqida, babu shakka wannan mutum akwai jinin mu'tazilanci tattare da shi. Lallai dai sunna ita ce tarwaito alqur'ani, ma'anar wannan magana ita ce idan kika karanta hadisin Bukhari a cikin Babul Wahyi zaki ga cewa ai hadisi ne yanzu ya bada labarin saukar iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Don haka ce sunna ƙarya ce, to sunna din ita tarwaito alqur'ani, don haka an yayi gari kenan an ƙaryata alqur'ani. Don haka jama'a, wannan aqida aqida ce ta ɗan iska, mutanen da yake kawai wai sun ɗauki hunta fushin waɗanda suka ɓata musu rai ne, don haka sai suka ce bari su faɗa da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma mutane ne waɗanda yake baƙaƙen jahilai ne irin su Muhammadu Marwa mai taƙi ne da ɗan ƙalaƙatu waɗanda yanzu ake fama da su a wasu nahiyoyi na ƙasar nan, baƙaƙen jahilai ne, sai suka ɗauka cewa ba su buƙatar komai na abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ki je ki samu gwajjejin ƙato ya zauna a masallaci yana karanta aya shi kadai yana fassara ta, yana ta so kibiri su bai san abin da yake karanta ba, bai san ma'anar abin ba, da sunan kuma ya musulunci yake yi. Allah ya kiyaye. Daga cikin ainihin wasa da littafin Allah ko sunnan manzon Allah ita ce yadda da wani bangare na sunnar da kuma kafircewa wani bangare. Khawarijawa su ne suka ɗauki wannan ɓarin, sannan sai murji'a. Khawarijawa dukkan nassin da ya zo a cikin alƙur'ani da sunna wanda yake magana dangane da azaba, to sun amince da shi, amma sai suka watsar da nassoshi waɗanda suke magana dangane da abubuwan da suka shafi alƙawarin Allah da kuma rahmar Allah ga masu zunubi. Sai suka ɗibo ayoyi da hadisai waɗanda suke magana akan azabar da Allah zai yi masu zunubi, sai suka yadda da waɗannan ayoyin. Amma ayoyin cewa wanda ya zunubi Allah zai mishi rahama in ya tuba, ko kuma Allah zai wase mai in ya mutu ko da bai tuba ba, in dai ba shirka ba ce, sai suka watsi da wannan, ba su yadda da su ba. Murji'a kuma sai suka akasanta haka, suka ɗibo nassoshin da ke magana akan rahama Allah da falala Allah, suka amince da su. Nassoshin da ke magana akan azaba Allah da masu saɓan Allah su kuma sai suka watsi da su. To wannan ma duk yana daga cikin wasa da ainihin hujjoji na alƙur'ani ko sunna. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To daga cikin ainihin wato wasa da nassoshi na sunna shine al-kadhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw adamu al-i'tina'i bi tanqidi as-sunnah, ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Jama'a, ku kuma rashin damuwa da tace sunna da ba kai hujja da ita, kaji mutum yana ta ƙirya hadisan ƙarya yana nakawa da kawo mishi magana sai ya ce a mun zare mu da irin wannan abu naku, mun dai hadisi ne yace manzon Allah yace duk mun yadda da shi. To wannan yana nuna wasa da rashin muhimmanci game da sunna. Yanzu dan Allah mai wannan maganar kowa yake kaiwa rigashi ya dinka mai, ko kuma ya samu ƙwararren tela, kowane irin kacakulan kafinta yake kaiwa ya mishi gado ko kujerar da zai kwanta ko zauna, sai ya samu ƙwararren kafinta. Sabu ba a yi mai gini, kowane irin mashirmancin majini yake sa, ma'ana duk abin da ya shafi rayuwa yana neman nagarta da tacewa. Amma addini kuma kowane irin tarka-tarka ya yadda ya haɗa da ita. To duk mutumin da kowa yana hujja da hadisan ƙarya da waɗanda ba su inganta ba, ko kuma in ya tashi hujja ba ya ƙoƙarin tacewa da tantancewa, to wannan dalili ne da ke nuna cewa lallai yana wasa da ainihin hankali na nassoshin shari'a. Sannan na huɗu, na daga cikin wasa da nassoshin shari'a jama'a, ɓoye gaskiya. In ka san wata aya ko wani hadisi wanda in jama'a suka sani a firin ka zai tuni sai ka ta kokarin koyar wannan ayar sai ka ta kokarin koyar wannan hadisin ko kuma wannan littafin sai ka ta dorewa. Al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ne ya fada irin wannan kuskuren jama'a, yana jin tsoron Ibn Hazm. Ibn Hazm ya haddace hadisai akan shi, amma saboda ƙarfin fahimta sai dan yana bayar su Ibn al-Arabi waɗanda suke bin mazhaba ta Malikiya a wannan lokacin wahala. Ibn al-Arabi sai ya tafi ƙasar Iraki sai ya samu Sunan Tirmidhi da ya taho da shi, duk wanda zai ɗauka ba aro sai ya ce amma kakka sake Ibn Hazm ya gani, dan yanzu ɗan hadisan da yake da su ba su kai sun komo ba ma yana ba mu wahala in ya samu waɗannan tomin shiga uku. Ma'ana kowai nassoshi yana nuna cewa kana wasa da shari'ar musulunci, inda haka da kadar mutane su ga Qur'ani mana su karanta sai aiki da shi, kadar mutane su ga hadisi mana sai aiki da shi. Jama'a, a tarihin duniya waɗanda aka sani da haka su ne Yahudawa da Kiristoci. Yahudawa ne suka yi zina a tsakaninsu sai suka ce wai su je su tsobali Annabi su ji me zai ce, masu hankalinsu suka ce a kun san ta mutumin nan gaskiya yake hassada ce kawai ta hana mu bi shi, kada fa mu zai gaya mana doka Allah kuma mu kafirce laifin mu ya karu. Sai yayayensu suka ce sai an je, da aka je ana zuwa sai Annabi ya ce to ku zo da attaura, ku zo da littafin ku mu gani. To sai kuma suka fara zazzara ido, to kun gani ba, kun gani ba, nan da haka je aka zo da attaura bugun larabci ce, sai aka fara jan baki الشيخ والشيخة إذا ظنوا فرجموهما. ببن متن ببر متشي إذا انسك الزنا تسوك جيفيس سيا النبي تشتو بابين يديك تسمع جنهك لندن يسيون يساهم أكرقشن بجم جيمن سيا كذي أكساك جنبكي الشيخ والشيخة إذا ظنوا مدد فرجموه sai zama farhamuhuma, idan sun yi laifi madadin ku jefe su to ku kyale su, farhamuhuma ku ji tausayinsu. Sai wani malami wanda tsohon da Yahudi ne musulunta mai suna Abdullahi ɗan Salam sai ce wancan shedanin da Yahudi ɗage yatsanka ɓage, sai aka ja baki sai baki ya fito ita shugabantakar banza duk wannan lokacin mu ma muna yahudancin. Wannan yake nuna mana Yahudu suna da ɗoyar gaskiya, nassin Qur'ani ya faɗi haka. Ya ce a da ba sa yadda a ga babul jama'a, this especially Roman Catholics. Papa Roman John Paul a wancan lokacin shi kaɗai ne yake da access to the Holy Bible, shi kaɗai ne yake iya zuwa ya ga inda Bible yake, ya ɗibo abin da yake so ya ɗibo ya raba wa duniya a je a yi ta kwafewa. Sai da aka samu Martin Luther ya je yi karatu, ya zo ya ga Bible ya same ta, ya zo ya zauna ya fara fassara ta da yarurruka irin na Jamus da sauransu, ya ce zai baza ta duniya kowa ya ga abin da ke ciki. Nan da nan sai aka ce Martin Luther ya yi riddaya kafirta, aka zuba miliyoyin kuɗi a kan cewa a je a kashe shi a zo da kanshi. Haka fa abin ya faru, yana zaune da daddara a ɗakin shi yana cikin fassarar Bible ɗin da ya samo, yana so ya baza shi ga duniya, aka same shi aka kashe shi. Yanzu da wannan Bible ɗin da yake fassarawa, da wannan ainihin fassarar da ya fara yi, da teburin hadda jinin shi da komai, an ɗauka an kai museum, ɗakin tarihi ko gidan tarihi na Ingila an aje, sau kamar shekara 500 kenan. Waɗannan bayanan dukkansu baki ɗaya suna nan akan martinluther.com akan internet. Wannan da yake nunawa me yasa suke jin tsoron a bayyana, saboda me za a ga gaskiya yadda gaskiyar za ta sa a yadda da wata gaskiyar da ta zo daga baya. Don haka duk malamin da yake jin tsoron gaskiya ta bayyana yana nuna bai da ita ne. Duk malamin da yake jin tsoron kada littafi kaza ya bayyana yana jin tsoron kada a gano kaza, kada fa su yana su karatu su gano abin da muka ɓoye. To duk mutumin da kuka ji yana faɗin haka, babu shakka yana nuna cewa maƙaryaci ne. Don haka ɓoye
nasoshi na shari'a suna daga cikin nau'i na wasa da kuma rashin bada muhimmanci game da abubuwan da suka shafi shari'ar musulunci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Yau shekara 18 da suka wuce na sanya karatun littafin bayanu wujubul hijrati ala al-ibad wa wujub nasb al-imam wa iqamat al-jihad a masallacin bakin dogo da ke cika duk zara an yi sallah asuba nake karanta shi. A lokacin mun sai malami ya ce wai din shiga uku aka ce me yasa yake bai wannan littafin nan yanzu wannan katabibin nan ya dauko shi yazo ya sa shi tomin kade kace me yasa yake sai zaro littafin yake kun gan shi ina da shi amma can nake doye shi can karkashin kasa. Lokacin Allah ya taimake mu littafin na dan kodiyo ne muna da shi muka sami wani professor a lokacin was an associate professor ya fassara shi da turanci sai muka sa aka buga gaba ɗaya littafin ya yadu wanda zai suna wa suna wanda ma zai mutu in ya mutu uwar shi tana nan ta sake ɗaukan ciki ta haifi wani in dai akan a ɓoye gaskiya ne jama'a to lallai ne sai an bayyana ta kuma ɓoye ta dalili ne da ke nuna cewa akwai rashin gaskiya a cikin al'amari. Saboda haka ɓoye gaskiya da ɓoye nasoshi wannan abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kakkausan zargi a kai innal ladhina yaktumuna ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله مرحبا كنفركيتي وأيها الذي أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أعرف فرقود نكرمت الله ونأتي ومتعنين دسكي قوي بياني دهجوجي وقمد مودا ميوريا بمن سوكر دسو أتكل التافن الله من بينا سيدا متعنيه Allah ya ce waɗannan mutane Allah yana tsine musu albarka masu tsinuwa na gaba ɗaya su tsine musu albarka sai ce sai waɗanda suka tuba suka bayyana abin da suka ɓoye sannan suka gyara laifin da suka yi waɗannan ana sa rai Allah ya gafarta musu domin Allah mai gafara ne Allah mai rahama ne. Sannan aya ta biyu Allah yake cewa ya ku kiristoci da yahudawa ku je mai rikiɗa gaskiya da ƙarya domin ku ɓoye gaskiya a halin kun san cewa babu kyau a ɓoye gaskiya. Ayar ta uku kuma cewa take kar ku rinƙa cuɗanya gaskiya da ƙarya ƙarshe ku zo ku ɓoye gaskiya a halin kun san yin haka ba daidai ba ne. Waɗannan maganganun gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki yana faɗinsu har yana haɗawa da tsinuwa yana kiran mutane su tsine wa masu ɓoye gaskiya. Amma duk da haka suka ga mutum ya ce shi musulmi ne shi malami ne na musulmi har ma wani ya ce shi ahlus sunna ne amma kuma ba ya san gaskiya ta bayyana ko kuma sadda shi yake da'awar cewa yana bayyana gaskiya in ya ji wani ya taso yana bayyana gaskiya kuma sai ya haifaɗa da shi in dai gaskiya kace bayyana ka ji wani ya zo yana bayyana gaskiya ba sai ka ce alhamdulillah da ka samu abokin aiki domin aiki ne na da'awa wanda musulmi ɗaya ba zai iya shi ba malami guda ba zai iya idan da shi ba sai ka ji kana cikin da'awa kana faɗin gaskiya ga wani shi ma ya bayyana yana faɗin gaskiya ca nake sai kai murna in ka zo kana baƙin ciki kana hasada yana nuna dama ba gaskiya kake so ba. Sannan abu na biyar khamisan tahrifun nusus na daga cikin ainihin wasa da hankalin shari'a shi ne canza nasoshi a rinka canza nasoshi ba yadda Allah ya faɗi sai a canza lafazin ga yadda Allah yake nufi sai a canza ma'anar ga yadda dalilai suke sai a ɗauki dalilan wasu wuri sai a kai su wasu wuraren. Yanzu Allah da kanshi ya ce ar-rahmanu alal arshi istawa yan bid'a suka zo fassara istawa sai su fassara da istaula wai Allah ba ya daidaito a saman al-arshi bane wai Allah ya mamaye saman al'arshi ne, wai yadda ya mamaye duniya tashi ce saman al'arshi ma tashi ce, wai abin da ake nufi kenan ba ana nufin yana can sama ba, ana nufin ya mallaki al'arshin ma. Duk wannan canzawa ne game da ni, game da ainihin lafazi da kuma canza ma'anar abu, kamar yadda wancan yake cewa wa Allah yustaqamu ala tariqati at-tariqatul ma'huda hunaka al-islam, da ya kawo kalmar tariqa ya kawo alif da lam, yana nufin hanyar musulunci, da mutane za su tsaya ga musulunci da Allah ya albarkace su da Allah ya shayar da su, amma shi sai fassara yake wai tariqar tijaniya ake nufi, canza ainihin ma'ana. Sannan abin da yake ga dalilin shi, sai ka ɗauke wannan dalilin sai ka ɗore, sai ka kawo wani abu da ba zai zama dalili ba, sai ka ce ai abin ma da suke aikata ga fa iyakar dalilin nasu, sai ce a ga dalilai ƙarara. To duk irin waɗannan abubuwan ɗabi'u ne waɗanda suke ɗan bid'a sun shahara a kansu, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sannan wani abin mamaki daga cikin wasu ɗabi'u na 'yan bid'a shine akwai istidlaluhum bin nusus lil i'tibad la lil i'timad. Wani lokacin sai ka ji dan bid'a ya dauko magana ta alqur'ani ko ta hadisi ko ta magana cikin malaman salaf ba wai dan yayi aiki da ita ba, sai dan kai ya kafa maka hujja, wai karfafi kanshi akan wannan abun ba dan shi ma yana aiki da abun ba, domin san da zai kawo maka hadisi kaza yace ai wannan hadisin ya hukunta kaza, in ka ga abin haka ne ka ce mishi gaskiya ne, sai ka ce to amma kuma hadisin ai ya ce kaza, wanda kuma kai baka yarda da kazan ba, to a lokacin sai kuma ya ce a'a, kuma shi ya kawo nassin. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan yana daga cikin alamar su kin hadisin da yake ahad ne, hadisin da ya ba riwaya ce ta hanyar mutum ɗaya ko hanyar mutum uku ko dai hanyar duk da bata kai a ce mata mutawatira ba. Na takwas daga cikin hanyoyin da suke mu'amalantar nassoshi akwai alqadhu fi sahaba radiyallahu anhum wa hajru manhaji salaf salih, suka sahabbai idan mutane suka so su karanta alqur'ani da sunna sai su dubi su ya ne annabi ya karanta alqur'ani da sunnar sahabbai, sai su ce to ai Abu Hurairah yayi kaza, ai Abu Hurairah makaryaci ne, ai Mughirah ibn Shu'bah mazinaci ne, ai Abubakar ya kwaci mulki ne, ai Umar mara kunya ne, ai Muawiya sarkin gargajiya ne, sai su ta zage zage sai zama duk sahabin da ya zama ya ruwa ce wani abu an zage shi, sai a waye gari kenan an rusa addinin da waɗannan sahabin suka ruwaito, ko to sai kuma a zo a yi ƙoƙarin kafa wani sabon addini daban da wasu mutane daban waɗanda ba a san su ba, ko kun fahimta? To wannan 'yan shi'a suna da ainihin wannan ɗabi'ar. Sannan ɓangare na biyu, wa hajru manhajin salafu salih, ƙauracewa tafarkin malaman farko na gari, a nan kuma masu bin ɗariƙun sufaye su suke ƙyamar wannan, domin aka ce za a bi manhajin salaf, to a wurin salaf duk abin da ka kawo sai ka faɗi hujja, domin salaf ne suka fara ganin mutane na taruwa su ce za su zikiri. Abdullahi ɗan mas'udin ya ga mutane sun taru, ca kun rigayi sahabban manzon Allah ne, kun fi su ne, kun fi su fahimta, kun fi su ilimi ne, har za ku zaƙe ku kawo abin da ba su kawo ba? Abdullahi ɗan mas'udin ya ga wani da carbi a hannu, ya karɓa carbin ya kwaɗa mishi, yake ka fi sahabban ilimi ne da za ka yi abin da ba su je da shi ba? Waɗannan nassoshi ne duk baki ɗaya suna nan al'imamu Abubakar ibn Abi Shayba ya ruwaito su a cikin littafin al-Musannaf da isnadi ingantacce, malamin imamu Ahmad ibn Hanbali ne. To yanzu idan aka ce za a bi manhajin salaf, za a bi tafarkin malaman farko, wannan fage lazimta duk abin da za ka yi, to sai ka kawo dalili, sai ka kawo irin wannan fassara daga wurin malaman farko. To a ƙarƙashin wannan ka'ida ta takwas, babu shakka tana ishara ne kai tsaye zuwa ga rugurgurza tafarkin da 'yan shi'a suka ɗauka, ta hanyar ƙaryata sahabbai da fasikantar da su da kafirta su, domin su yi su addinin da sahabban suka ruwaito, ta haka sai kuma su kawo wani sabon addini. A nan ne zan yi fatar ku samu littafin Malam Aminu Aliyu, wanda yake yana daga cikin rukunin shi'a a Najeriya nan. Allah ya taimake shi a 1995 ya gano ɓarnatta ya batta, sai ya rubuta ainihin littafi akan haka
ya sa wa littafin hanyoyin gane ɗan shi'a. Wannan littafin in Allah ya so a gobe za mu zo da kofin shi don kowa ya gan shi ya kuma ainihin samun rahoton start. Malam Aminu Aliyu a ciki ya kawo irin wannan ka'idar, ya ce abin mamaki sai su rugurguza sahabbai, sakamakon rugurguza sahabbai sai zan su rugurguza alqur'ani da hadisi kenan, sai kuma su ɗibo wasu ƙarti sai su aje su su ce waɗannan ƙartin su ne waɗanda Allah ya yarda da su domin su ne kaza su ne kaza, waɗanda su ba a san su ba. A ƙarƙashin haka sai su ce waɗannan ƙartin suna da nasu alqur'ani, waɗannan ƙartin suna da nasu ainihin hadisan. Wai sai su kira irin wannan wai sunna ta ahlul bait, wanda ahlul bait hakikatan sun barranta daga ire-iren waɗannan mutane. To sannan ƙairace ta farkin salaf, an samu wasu mutane abin kunya waɗanda suke cewa kansu ƴan ƙungiyar izala, amma kuma wasu na ƙyamar ta farkin salaf har suna cewa wai mu dinnan ne muka zo muka kafa wata sabuwar ƙungiya a Najeriya muka sa mata suna salafiyya wai don a rusa ƙungiyarsu ta izala. Wannan ma son zuciya ne, kuma wannan ma ƙarya ce, domin kira zuwa ga manhajin salaf yana nan a farkon risala da ƙarshen risala. Mai risala da ɗan fodiyo a cikin littattafan ɗan fodiyo kamar littafin da ɗan fodiyo ya rubuta ainihin wato hidayatul tullab, duk a ciki suna tabbatar da cewa wattiba'u salafi lallai abi salaf waqtisa'u asarihim kuma abi hanyar da su suka bi. Ashe kenan ba mu ne muka kawo wannan tafiyar cewa abi manhajin salaf ba, sannan bin manhajin salaf ko salafiya ba ƙungiyanci bane, ba ƙungiya bace, ba ɗariƙa bace, ba ɗariƙanci bane, ba mazhabi bane, ba mazhabanci bane, amma ana ce maka ne duk aya ko hadisin da zaka bi to kai kokari ka ga yaya malaman farko suka fassara suka bi irin fassarar da Annabi ya musu kai ma ka bi.
Me ne fi akan wannan
ma'ana wancan ta ga kin dinka rigar sallah ta yi kyau sai ta ce kai ni wurin taimaki ni ma ta dinka mini, sai kuma ki ce a to za ki kwace mu rigar sallah kenan, a'a kai ni ma ta dinka mini. Waɗannan sahabban mun ga fassarar da Annabi ya musu sun bi sun samu aljanna, sai muka ce bari mu kwaikwayi irin wannan fassarar, shi ne laifi sun bi irin wannan fassarar Allah ya yarda da su, sai muka ce mu ma bari mu bi irin wannan fassarar, shi ne abin da ake nufi da salafiyancin. Dan haka mu ba kungiya bane, nan ce mu kungiya ne to ku tambaya ku ce waye shugaban kungiya, mu dai a cikin aqidar mu ma ba mu yarda da kafa kungiya ba, ba mu yarda da kungiyanci ba, ba mu yarda a ce wani shine shugaban kungiya ba. Abin da muka yarda da shi shine malami ya zauna ya karantar da ku addini ku je ku bauta wa Allah gaba ɗaya ku da shi daidai ne, babu cewa wani ne shugaban kungiya, wani ne sakataren kungiya, wani ne dan malikin malaman kungiya, wani ne shugaban malamai, wani an kore shi, babu wannan gaba ɗaya mu a cikin tsarinmu. Kafa kungiya haramun ne, bid'a ce, shiga cikin kungiya haramun ne, bid'a ce, balle kuma ka zo da sharrin kungiyanci bayan ka shiga din kuma kana ganin cewa ma wanda bai shiga kungiyar ba ma ba zai shiga aljanna ba. To ka dauko aqida ba yahudiya ko krista ita ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara, mu abinda muke cewa duk wanda ya zama musulmi ne yana bin alqur'ani da sunna ya amince da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗannan salihan bayin Allah, wannan musulmi ne, mu ne makan mu fatan alheri kuma mu ne mushi, kuma da mu da shi muna fatan gaba ɗaya muna addu'a mu haɗu a ranar alkiyama a cikin aljannar firdaus a gaban annabin da ya zo mana da wannan addinin sallallahu alaihi wasallam. Dan haka jama'a kyamar manhajin salaf wannan bid'a ce wadda ba a santa a cikin ahlus sunna ba. Waɗanda aka san suna kyamar manhajin salaf su ne ƴan shi'a, waɗanda aka san suna kyamar manhajin salaf su ne masu bin ɗariƙun sufaye. Littattafan ɗan fodiyo in ka karanta su baki ɗaya suna cike da kira zuwa ga a zo a bi wannan tafarki na ainihin salaf. Allah ya taimaka. Sannan daga cikin hanyoyin da suke bi wajen mu'amalanta alqur'ani da sunna su yi wasa da su akwai ittiba'ul mutashabihat, bin abubuwan da suke akwai rikici akwai rudani a ciki. Ɗan bid'a kullum sai ku ga duk abin da yake nassi ne ƙarar ba shi za su bi ba, sai a ji a ɗauko wata kissa. Misali Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Bazzar suka ruwaito daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud, Annabi ya ce laya haramun ce, guru haramun, kambu haramun,
sai ba wani shehi yana cewa amma mun samu sayyidina Umaru ya aika wa da wani sarki da wata hular kwano a cikin ta akwai laya, don haka wannan ya nuna kenan laya ta halatta. Tambayar ita ce a ina aka ruwaito wannan tatsuniyar, ina ta inganta, ina isnadinta, kaddara an ruwaito ta ta inganta maganar sayyidina Umaru za mu dauka akan halatta laya da ya sa wa wani sarki a hular kwano, ko kuma maganar manzon Allah da ya ce laya haramun ce. To irin waɗannan abubuwan shine ɗabi'unsu na bin abubuwan da yake shubha ga abin da yake ƙarara, sai mutum ya tafi yana wani lara gefe yana bin kwanoni. Duk waɗannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un 'yan bid'a. Lalle ne ahli sunna kai ya ainihin samu kansu a cikin ainihin irin wannan. To daga cikin siffar da ake gane ɗan bid'a wajen wato bin mutashabihat shine a ga yana cewa to ai ayoyin alqur'anin ma rikici ne da su, ai hadisan ma rikici ne da su, ai wannan ayar ta saba wa wancan ayar, ai wannan hadisin ya saba wa wannan. To duk mutumin da a gan shi da wannan siffar fa'alamu annahu min al-mubtadi'a, to lallai ku sani yana daga cikin 'yan bid'a. Na biyu, kaurace wa nassoshin da suke karara zuwa ga nassoshin da ba karara ba ne. Nassin alqur'ani ya ce Allah a sama yake, nassin hadisi ya ce Allah na saukowa daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane dare. Waɗannan nassoshin sun ishe mu mai yadda Allah a sama yake, sun ishe mu mai yadda cewa ƙarshen dare mu tashi mu yi addu'a saboda Allah yana saukowa sama ta ɗaya, yana cewa wa zai roƙe ni in biya mai buƙata, wane ne zai bauta mini in karɓi bautar shi. Amma sai 'yan bid'a sai su ɗibo wasu nassoshi waɗanda ba zahiri ba ne, sai su ce to ga annabi Nuhu ya ce annabi Lutu ya ce inni muhajirin ila rabbi, zan hijira zan tafi wurin ubangijina. Da ya hijira ina ya tafi ƙasar Falastini, to ai kaga Allah ba a sama yake ba yana Falastini kenan. To sai su ta kawo irin waɗannan nassoshin waɗanda ba ƙarar ba ne, ga nassoshin da suke ƙarara sai su basu. To wannan ainihin alama ce daga cikin ainihin wato alamominsu. Sannan siffa ta uku ita ce ittiba'ul hawa, za ka same su da son zuciya, za ka same su da son zuciya ba ma da gaske suke duk abin da suke ba. Sannan siffa ta huɗu za ka same su da tatabbu'ul gara'ib wal azlutat, za ka same su duk abin da yake ba shi ne aka je daga manzon Allah ba, sai su ta kawowa. Sai a ce wani sufi ya jefa buzu sama ya ce buzu tsaya, sai buzun ya tsaya shi kenan sai ya hau. Sai ce Allah, to yanzu wannan tatsuniya da shirme menene a cikin wannan wanda za mu fa'idantu? Babu. Abinda muke so mu ji Allah ya ce annabi ya ce ya isar mana. To ire-iren waɗannan abubuwan su za ku ji suna tafi tatsuniyoyi da kissoshi ai ta buga misalai na ƙarya waɗanda ba na alqur'ani ba. Sa'annan as-sifatul khamisa al-jidal bil batil, siffarsu ta biyar ita ce wato suna jayayya, sai su ɗauko ƙarya su ta ja gaskiya da ita don su yi ƙoƙarin ɓata wannan gaskiyar wai a dawo abu ƙaryar. To ƙa'ida ta goma daga cikin ƙa'idojin da suka ɗaukar wa kansu su ainihin wato 'yan bid'a game da abin da ya shafi nassoshi na shari'ar musulunci shine jahaluhum bil lughatil arabiyya, suna jahiltar lughal arabiyya. Mun yi bayanin wannan a ɗazu, shi ya kai ake cewa wai a ɗauki sadaka budurwa a bayar. Ana ji ana gani a ƙasar nan shekarun baya aka yi ta ɗaukar sadaka 'yan mata ana bayarwa. Gari ya waye, yarinya ce sunanta Aisha, sai a je sai a ɗaura aure da Muhammadu. Shi Muhammadun nan da aka ɗaura aure ba wani specific Muhammadu ba ne, ba wani Muhammadu ne na musamman ba. Sai a tafi sai a je a kai wa Abubakar, in Abubakar ya ce baya so, sai a je sai a kai wa Idris, idan Idris ya karɓa shi kenan. Amma auren da wa aka ɗaura da Muhammadu, sai malaman bid'a a wannan lokacin wai sai suka ce musu wai duk namiji sunan shi Muhammadu, ƙarya ne, duk namiji sunan da aka sa mai shi ne sunan shi, in sunan shi Ahmad to sunan shi Ahmad ba sunan shi Muhammad, in sunan shi Ibrahim sunan shi Ibrahim ba sunan shi Muhammad. Duk wannan na daga cikin ƙarerayi da 'yan bid'a suka yi a wannan ƙasa, suka rikita wa mutane addini, suka lalata musu ibada. Ku ga mace tana takaba, 'yan bid'a su azabtar da ita, a ce ba za ta yi wanka ba,
ba za ta yi kitso ba, ba za ta yanke kumba ba, ba za ta yi wanki ba. Yan bid'a sun kasa bambance tsakanin tsafta da kuma ado. Ado aka hana ne ta kaba, ba a hana ta tsafta ba, ta fesa turare wanda za ya rinka tashi ana jin kanshi, wannan haramun ne. Ta kawo wata riga ado ta sa, wannan haramun ne. Amma za ta aske gashin hammatarta, za ta aske gashin mara, za ta yi gyaran kumba, za ta tsefe kitsanta, ta wanke kanta tas da sabulu, a yi mata kitso, kitsan da ba zai zama na gayu ba. Za ta kawo riga wankakkiya gogaggiya ta sa, amma ba rigar da za a gani a ce ta yi ado ba. Za ta fito ta yi girki, za ta yi shara, za ta tafi makaranta idan akwai bukatar tana zuwa makaranta. In ma ba ta da wanda zai rike ta ci da ita tsawon lokacin ta kaban nan, za ta fita ta je nemo abinci ta dawo, amma dai ta kwana a gidan mijin. Amma malaman bid'a duk sai suka kawo ƙarya, har ma a ce wai in tana tafiya a cikin gida din ta rinka tafiya irin ta sojoji a hankali haka, saboda wai mijin wai yana binta ne, yana kuka, yana rarrafe. Kai malaman bid'a ƙarya kuke yi, na layo na dey talk. Ƙarya ne malaman bid'a, duk waɗannan bid'o'i ne suka kirkiro wa mutane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To wannan shine ainihin ka'ida ta biyu. Ka'ida ta uku kuwa sai suka bi suka kirkiro wasu ka'idoji su yan bid'a, yayin da kun ji yadda suka yi Qur'ani da hadisi. To da suka zo kuma sai suka kirkiro nasu. Daga cikin nasu din da suka kirkiro akwai taqlidul a'immati wa shuyukh. Bin malamai da limamai. Yan bid'a ba sa bin al-Qur'ani, ba sa bin hadisi. Misali, yan shi'a ba Qur'ani da hadisi suke bi ba, ittiba'ul a'imma. Masu bin ɗariƙun sufaye ba Qur'ani da hadisi ba, shugunnai suke bi. Can waɗancan sai su ce wai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce, wanda duk ya mutu bai yi ainihin mubaya'a ga wani limami ba, to ya yi mutuwar maguzanci. Waɗannan kuma su ce wai annabi ya ce, wanda duk bai da shehi to shedan ne shehin shi. To duk wannan ƙarya ce. Duk wannan ƙarya ce, babu shakka bata ce. Sannan sai suka kirkiro wata hanya kuma, ita ce kashafi da ilhama. Sai kawai sai ka ji mutum ya ce an yi mai kashafi. To tunda an yi mai kashafi, wai ya ga abin da ku ba ku gani ba. Jama'a, a Madabo ta Kano aka samu wani shedanin malami, yana zaune a zaure da shi da ɗalibai, sai yana karantar da su fiqhu. Kawai sai aka gane musu haka, wai su ja baya. Su ja baya nan da nan ya kokore su. Can sai aka ga yayi shuru, sai can kuma sai ajiyar zuciya ya dawo. Wai sai ce wai Ka'aba ce ta zo tana dawafi da shi, tana kewaya shi. Dan haka ya kore su ne dan su ba Ka'aba wuri, kar su tare ta. A Madaba ta Kano. Irin wannan fitsara da shedanci na da'awar kashafi, jama'a bata ce. Liman yana limanci sai kuga ya dawo baya, ya tura mamu ya dawo baya, wai sai ce ya ga manzon Allah ne ya zo ya karbi limancin, wai an yi mishi kashafi. Duk ƙarya suke wannan, addini ne na maguzanci jama'a, ba addinin musulunci ba ne. Ina fatan mun gane. Fuddan sai ku ji mutum ya ce wai an yi mishi kashafi, wai ya ga Allah. Mutum yana zaune wai sai ce an yi mishi kashafi, wai daga nan yanzu yana hangen Ka'aba. Duk waɗannan abubuwan jama'a, wallahi al'azim ne ƙarya ne. Ina fata an gane. Gashi nan har wani fitsararre ya rubuta littafi da Hausar ajamanci a Kano, ya sa mishi Fatuhul Maula fi zikir manaki bi sayyidi Abdul Qadir al-Jilani, yana cewa Jilani babu taqaddama, tun motan ai sama ai ƙasa Allahu ta'ala mai duka ya shugaba Abdul Qadiri. Yana kallo akawo sama, yana kallo akawo ƙasa, a cikin halararsa ta sa ƙasa da kirarin Abdul Qadiri. Ba dan kunyar sarkinsa ba, ya sawo aljanna gaba, mu shige ta a nan ba fargaba, dan girman Abdul Qadiri. Idan ka tashi kai magana, kana a kanan ka ko ka tsina, zaman bagada gaba ya hana, ya ganka ya jika ko a ina, kaɗai yake bai kamata sa ba, wali yake shehu ko a ina. Duk wannan fitsarar jama'a da Hausa ma aka yi ba da Larabci ba, waɗannan duk su suka tabbatar da mutane a shekarun baya. Ba su karantar da mutane Al-Qur'ani da Sunna ba, sai waka, sai shirme, sai damfara, sai fasikanci da fajircewa Allah. dan haka duk wanda yazo zai karantar da alqur'ani da sunna sai su ce ba za ta faɗu ba, lalle za su tashi su faɗi su ga cewa ba zai yiwu ba, amma duk wanda yazo zai shirme fa shikenan za su bashi. Yanzu dan Allah ba za ku yi mamaki ba a ce Radio Nigeria Kaduna ana sa karatun wani arne zindiki mai suna Yusuf Ali, yana cewa wai ana ɗaukar wasiƙa a rubuta a aika wa Allah har Allah ya rubuto ya ba da jawabi, amma sai ga babban shehin ɗariƙar Tijjaniya a ƙasar nan bai ce a daina saka karatun nan ba, amma wai ana saka karatun kitabut tauhidi sai ce a daina saka karatun kitabut tauhidi don fitina ne. Amma ga shedani yana cewa ana rubuta wa Allah wasiƙa Allah ya bada jawabi a gidan rediyon Najeriya ake saka karatun a lokacin. Waɗannan abubuwan babu shakka ba za ta sa'u ba sai an tsarkake Najeriya daga su, kamar yadda ɗan fodiyo ya tsarkake ƙasar nan da su. Ai shi yasa ba sa karantar da mutanen littafan ɗan fodiyo, saboda in sun karantar da mutanen littafan ɗan fodiyo to za a samu tufka da warwara a cikin ainihin wato abubuwan da suke yi. To duk dai wanda ya da'awa kashafi jama'a, za ku ga mutum baya zuwa sallar juma'a, baya zuwa sallar jam'i, amma sai ku ji an ce wai shi a Makka yake sallar juma'a, wai shi a Madina yake sallar juma'a. Wata ran kawai ana cikin tafsiri fa a Kano kawai, sai ga wani katon banza ya fito da gurasa a hannu yana ci da rana da la'asar, sai jama'a duk hankalinsu ya tashi a shehi kuma na cin gurasa da rana kaka, mu kuma bayan Allah muna ta azumi. Sai shi mai tafsirin sai ya tsaya ya ce to shehi kun san shi a Makka da Madina yake yin sallolin shi, har ya je ya yi sallar magariba ne a Makka ya dawo, a can sun sha ruwa a Madina kai wai har ya yi sallar magariba ne a Madina kun san can an sha ruwa. Sai wani kato kawai ya ce Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ya kiyaye. To sannan al-ghuluw fil aqli, a saurara, sakarwa hankali ragamar komai sai zama suna da ghuluwi game da abin da ya shafi hankali, don haka komai sai ce hankalinsu zai gano ko kuma hankalinsu bai gano kaza ba, sai zama irin magana da ne ishara da ita jiya cewa suna gabatar da hankalinsu akan nassoshi na Al-Qur'ani da hadisi. In ka faɗa sai ce shi hankalin shi bai ɗauka ba, tunda ko hankalin shi bai ɗauka ba to gaskiya ba zai iya karɓan wannan abun ba. Sannan a wajen matsalar hankalin nan ne fa za ku ga idda suke ɗaukar mahaukata suna mai da su waliyai, sai ku ga mahaukaci galagala sai su ɗauke sai su ce wannan wani babban shehi ne, wannan wani babban mai karama ne, sai ku ga yana kaɗa kai yana ta faɗin maganganun banza da wafi. Sai kun je Kano za ku ga irin wannan shirman da ban kaura, ma'aukaci ne wurgenjen sai ku ji an ce wannan wani babban bawan Allah ne, yana faɗin maganganu kawai, shi kenan masu hankali suna zubewa a gaban shi suna zaman tahiya. Allah ya kiyaye. To duk dai waɗannan abubuwan sun kawo su ne kaɗai don su ainihin rugurguza addinin musulunci. Jama'ar musulmi masu sauraronmu daga kusa da nesa, waɗannan bayanan da na yi daga shekaran jiya zuwa yau na yi su ne a matsayinsu zama muqaddima ta karatun littafin da in Allah ya so a gobe zan fara muku karatun littafin, don haka duk wanda ba ta da kofi sai ke kokarin ta samu kofi insha Allahu ta'ala. Kasantuwa lokaci ya ƙure za mu amsa tambaya ɗaya ko biyu daga cikin ainihin wato tambayoyin da aka rubuto. Insha Allahu ta'ala daga gobe ne za mu saki jiki mu rinka ainihin amsa waɗannan tambayoyi insha Allah. Allah ya taimake mu. Tambayoyin wasu rubutun da ya gasu nan ne. Wadda ta ce ta ga wani sarkin gargajiya yana zama a kan kujera, malamai suna zama a ƙasa ana karatu. Wannan daidai ne a ai gargajiyar kenan, shi kan shi karatun da ake na gargajiyar ne, shi sarkin na gargajiyar ne, fadar ta gargajiyar ce, shi malamin na gargajiya ne, dan haka gargajiyar ce kika gani, baki jin karatun ane baki fahimta, karatun yan gargajiya ana fahimta ne. Kala ya ce Muhammadu, Muhammadu